ƙasa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin radin Talata 3 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan hantsi. Baba Yakubu makeri ne tare da Sahabu Aliyu, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsin. To bayan kun ga wajen labaran duniya za ku ji cewa kungiyar maharba a arewa maso gabashin Najeriya sun yi taron shekara-shekara na salalla, inda maharban suke baiwa juna ƙwarin gwiwa akan haka. Kuma muna tafi da shirin a dawo lafiya, shirin da ke maida hankali akan kai komon ababen hawa lamun lafiya. Muna kuma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger wanda Sulaiman Barma zai gabatar, sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. China ta ƙara kuɗin fito da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga Amurka, da suka hada da naman alade, kayan marmari da wasu kayayyaki da aka kiyasta kuɗin su zai kai dala miliyan 300,000. Ƙarin kuɗin harajin wanda ya fara aiki nan take daga jiya Litinin a daren Lahadi ne hukumomin ƙasar ta China suka ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki. Wannan martani ne kan ƙarin kuɗin fito da Amurka ta yi kan ƙarafa da dalma wanda ya fara aiki daga ranar 23 ga watan Maris. Ramuwar gayya tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗar ta fuskar kasuwanci take ƙara tsanani tsakanin ƙasashen biyu. A halin da ake ciki kuma hannayen jari, wato kasuwar hannayen jari ta Amurka ta sake faduwa ko a jiya Litinin bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fara sukar katafaren kantin zamani ta yanar gizo Amazon, da kuma martanin China na azawa wasu kayayyaki daga Amurka ƙarin kuɗin haraji a rikicin cinikayya da ke ƙara tsanani tsakanin ƙasashen biyu. Wataƙila wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi ziyara ƙasashen Myanmar da Bangladesh cikin watan nan domin gane ma idanunsu hali da dubban musulmi ‘yan ƙabilar Rohingya suke ciki, waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin Myanmar suka ɗauka. Yanzu dai muna shirya sharuɗa da ƙa’idoji, in ji shugaban kwamitin na wannan wata a shugabancin kwamitin na karɓa-karɓa, jakadan ƙasar Peru Gustavo Meza Quadra ya gaya manema labarai a jiya Litinin. Kwamitin wato ko imanin tsiraru musulmi ‘yan ƙabilar Rohingya su 700,000 ne suka gudu daga jihar Rakhine zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh tun watan Agustan bara, bayan harin da mayakan sa kai ‘yan ƙabilar suka kai wa dakarun ƙasar. Martanin harin ne jami'an tsaron ƙasar suka ɗauka, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an ɗauki gayyar da tsari wacce ta tafi daidai da ma'anar abin da littafai suka wallafa kan abin da ake kira kisan ƙare dangi ko kawar da wata ƙabila baki ɗaya daga wani wuri. Za a suka fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta a ƙungiyar tsaro ta NATO a wannan makon, lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron ƙoli da ƙasashen da suke yankin Baltic a fadar White House ta a yau Talata. Kamar yadda bayanai daga fadar ta wada suke nuna wa, shugaba Trump tare da shugaba Kersti Kaljulaid na ƙasar Estonia da shugaba Raimonds Vejonis na Latvia da shugaba Dalia Gibauskaitė ta ƙasar Lithuania sun kimtsa domin gudanar da shawarwari don ƙarfafa tsaro, cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin Amurka da waɗannan ƙasashe ƙawayenta a ƙungiyar tsaron ta NATO. Haka nan fadar ta shugaban Amurka ta ce taron shugabannin zai nuna irin nasarori da aka samu wajen ganin cewa ƙasashe da ke cikin ƙungiyar sun ware kuɗaɗe da ake buƙata domin wato tafiyar da harkokin tsaro. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya Litinin ya ba da sanarwar ya jingina yarjejeniyar da ƙasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, na sake tsugunar da dubban ‘yan cirani daga Afirka da suke cikin ƙasar a halin yanzu a wasu ƙasashen yammacin duniya. Sa’o’i bayan da ya ba da sanarwa kan wannan yarjejeniya, Mr. Netanyahu ya bayyana a shafinsa na Facebook cewa zai jingina aiki da shirin sai bayan da aka sake gudanar da wani nazari. karkashin yarjejeniyar jan gudun hijira waɗanda suka ce suna neman mafakar siyasa ce saboda matsaloli a kasashe da suka fito amma ya sa'ida take kallon su a zaman yanci rani su 1650 za a tsunar da su ne a kasashen Canada da Italia da Jamus kamar da Prime Minister ya bayani a jeli Litinin yayin da kamar wannan adadin kuma za a bar su ci gaba da zama a Isra'ila amma jim kadan bayan ba da wannan sanarwa kasashen yammacin duniya da suka hada daga Jamus suka ce su ba su da masaniya game da wannan sanarwa ko kuma yarjejeniya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika ta'aziyya ga iyali gwamnati da jama'ar Afirka ta Kudu kan rasuwar Madikizela Winnie Mandela a cikin sakonsa da mataimakin shugaban kasar ta fuskar yada labarai Garba Shehu ya sanya hannu shugaban Najeriya ya ce mutuwar Winnie Mandela Afirka ta yi rashin jaruma Jelitinin Allah yiwa Winnie Mandela rasuwa ta zama shugabar hadakar yaki da wariyar launin fata yayin da mijinta Nelson Mandela yake tsare wanda daga bisani ya zama shugaban Afirka ta Kudu ta bar duniya tana da shekaru 81 an kwantar da Madikizela Mandela asibiti a ƙarshen mako saboda tana fama da mura kuma ta sha fama da cutar suga ko diabetes a tsawon shekaru shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu a jawabinsa ga al'ummar kasar ta talabijin ya ce yau mun rasa uwa mun rasa kaka mun rasa kawa mun rasa abokiyar yaki ko comrade mun rasa shugaba a bar misali ko koyi
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla sama da maharba 1015 daga arewa maso gabashin Najeriya ne suka halarci taron shekara-shekara a jihar Adamawa wadda ake kira Salalla. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya shirya mana.
Babban maharba kenan da suka fita daga sassa daban na Najeriya domin halartar babban taron al'ada na Salala da suka yi duk shekara. Taron da a bana ya ma samu halaccin maharba daga kasashen Getare tun farko da yake gabatar da jawabin sa a wayan taron Sabalayar. Shugaban hadakar kungiyar maharba a shirar Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Muhammadu Usman Tola ya ko bukaci yan kungiyar ne da suke hada kai da jami'an tsaro domin kulliya take biyan kudin sabulu.
Ko wanda sarki baka in zaka yi aiki a bangaren ka ka samu DPO naka kamar da nake bayani ko da yau sai ya hada maku da yaro guda ya kawo report ba mu ce yaje mana aiki ba. Al'amarin gida ba namu bane amma abun da ya safi jeji sunan ta jeji ne. Za mu kama a gari mu mika masu sune masu bincike sune masu ajiya. Mu ba mu da daman ajiya mu maharba kara mu guje su ko da me suke mana dole sai sun samu laifin mu anan ne za su tada nasu daru akan mu amma in kana da gaskiyan ka ba abun da zai same ka ka hada kai da su don a samu zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu
to ko me ake ma nufi da Salala hai layo dai gashi gaban maharban Usman Tola
yadda muka san magana Salala rantsuwa ne wannan abun da muka yana ko waye a kasan nan in kana da gaskiyan ka ta karu yau in kai mugu ne asirin ka taunuka munan da wata daya nan a ce an samu wata 12 ko kai waye in kai mugu ne asirin ka zai taunu Allah zai kama ka Allah fallaci wanda suke a karkashin mu suna mana jagon kasa Allah tauni asirin su
amin
Salala amana ce kar kowa ya ci amana duk wanda ya ci amana zai ci shi
to amma yako yalla bai naga kunni yanka na musamman to ko me haka ke nufi
ka san kamar wanda jejin sa ya dauro in an yanka wannan an safe wato sine Salalan kenan jejin za ta kunsu ko kana harbi baka sa da idinin Allah na abunda kai kayanka shine ya wanke komai da idin
Commander Philip Gurore dake ma zama commander ɗin sa kai na maharba daga jihar Yobe da daga cikin jihohin da Balahira Boko Haram ta fi shafa a Najeriya yace ai taron tankar ma an tashe su ne daga bacci
Alhamdulillah abun kaman an tada mu ne dama a bacci wannan aikin nan yanzu ma muka soma kware daga sai yanzu muka soma in Allah ya yarda ba gudu ba ja da baya
to kome ya kungiyar na maharba da suka halarci taron daga wasu sassan Najeriya ma ke cewa
gaskiya mun sha gani muna ji jikin mu kamar yanzu mu shiga san visa sako na zuwa ga yanwa na maharba an sa Salala a rike mana amma na ita shine gaskiya kuma ba cin fariya ba hada baki da wani a dambashi wani
eh to daman a kullun abun da shi dan adam yake bukata ci gaba mun kafa kungiyar mu nan jaririya ce duk da waɗansu challenges da muke samu dace wasu kalubale da muke samu daga wurare da dama amma duk da haka kullun kungiyar nan gaba take ci gaban da take samu mu har yana bawo mamaki kuma mun sani ba wani abu bane domin rikon gaskiya da amana ne.
Modibo Idris Tola shine sakataren tsare-tsare na kungiyar a Najeriya ya komin karin haske ne ma da cewa
ba inda ba su amsa kira ba, sannan akwai makwabtan jihohin din kamar Taraba sun zo gaba dayan su, kamar Gombe sun zo gaba daya, haka nan mutanen Bauchi sun zo gaba daya, haka Yobe State, haka daga cikin mutanen Borno kadan daga ciki domin matsaloli ba su zo da yawa ba, su ne waɗanda suka zo har ma da jihohin da ba su a North East sun samu isowa wannan taron na Jos da sauransu zuwa Kano har Sokoto. Mutanen Kamaru ko yaushe za mu yi taro suna zuwa mu kuma muna zuwa nasu, kamar Beka tana yankin Kamaru ne, kamar Wangai tana yankin Kamaru har zuwa cikin Gaundere.
Su ma dai fama wa kan farauta fa ba a bar su a baya ba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausar Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Damu Allah ya kai mu shekara ta kawo.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kenan da wannan rahoto da ya aika mana a wurin taron maharba na Salala. Kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba, bai barni na ji dadi ba. Uban na za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake kai da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na tajiya da saba baba ne, wani nan banda tsaya baba ne. Har na tsauka da jindiga baba ne, nayi kwace da saba baba ne. Yau na tajiya da saba baba ne, wani nan banda tsaya baba ne. Har na tsauka da jindiga baba ne, nayi kwace da saba baba ne.
Kai ka haife ni baka duba ni ba, kana da bayan ma baka goya ni ba. Kai ka haife ni baka duba ni ba, wane ne zai duba ni, wane ne zai kula da ni, wane ne zai duba ni, wane ne zai kula da ni. Na tambayan ka baba, na tambaya hey eh, na tambayan ka yo na tambaya. Na so a ce nayi university, takaduna ko mai raye quality. Zama dokta ga gida ga infinity, kana nufin cewa da zaka yi security. Na tambayan ka oh baba, na tambaya hey, na tambayan ka wayo na tambaya. Hey 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 hey. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba, bai barni na ji dadi ba. Ubana da yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake kai da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubani mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubani mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shajiya da saba baba ne, gani nan banda tsaya baba ne. Har na tsauka da jindiga baba ne, nayi kwace da saba baba ne. Yau na shajiya da saba baba ne, gani nan banda tsaya baba ne. Har na tsauka da jindiga.
To madalla a gaida Abdul Nasir da aka fi sani da na ziyarin zamani. kada a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 15 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawaranta muku a makon da ya gabata, shirin Adawo Lafiya zai tattauna da Alhaji Adamu Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja. Mu ji ta bakin direbobin bayan tattaunawarmu da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja. Sautari ana ɗora laifin hatsiran ababen hawa akan hanya ne akan direbobi. Dalili kenan da wannan shiri yayi wa direbobi adalci kuma ya ji ta bakin su. Wakilinmu a jihar Neja, Mustapha Nasir Batsari, ya fara hira da sakataren kungiyar direbobin ta jihar Neja da Alhaji Adamu Idrisu da neman sanin yadda kungiyar direbobin ke wayar da mambobinta.
Abinda muke yi kowanne wata muna haduwa a Alhamis din ƙarshe ta kowanne wata da dukkan shugabannin rassa na wannan kungiya a wannan jiha, wanda a wannan jiha ta Neja kasancewa babbar jiha ce, muna da rassa sun kai 110. To akwai wakilai mutum uku da shugaba da sakatare da ma'ajin kuɗi suna zuwa daga wa'annan rassa, su ne wakilai kenan kamar daga wannan rassa. Suna zuwa mu zauna da su mu tattauna dukkan abubuwan da ya shafi aikace-aikacen mu a tashoshi da dangantakar mu tsakaninmu da wanda muke hudda da su, fasinjoji da jami'an tsaro da jami'an gwamnati da ma duk wanda muke hudda da shi. Mun tattauna irin wannan, sannan mu dauki matsaya, sannan mu ce to a koma gida a gaya wa sauran dukkan membobi musamman akan abin da ya shafi tuki cikin nutsuwa, tuki cikin hankali da lura don kare dukiyoyinmu da kuma lafiyar wanda muke aiki da su. Wannan muna yin kowane wata. A yau din nan bayan mun yi wancan mitin na shugabanni, washe garin ranar wannan mitin din jami'an gudanar da aikin mu da kake gani masu sa kakin nan mai kore da fari, su kuma washe garin duran da aka yi mitin din, washe garin ranar zaka ga sun taru su kuma anan, don su ne mafi yawancin ke kula da lodi, saukewa da dauka da abunan na fasinjoji. To
su ne nake gani gasu da yawa,
amma shi kaga yau din nan haka gasu nan yanzu za mu yi jiya muka yi, saboda wannan watan yana da 28 Alhamis din tana cikin wani wata ne, sai muka mai da mitin din muka shi Talata. To yau gashi ra, yau Laraba mun kira su kuma za mu yi da su. Kowanne watan duniya sai mun yi wannan, domin me irin yadda muka tattauna, ko wani sako ne daga gwamnati, ko wani sako ne daga jami'an tsaro, ko wani sako daga jami'an kiyaye hadura na hanya, ko VIO, duk abin da muka samu a tsakanin wata daya muna kiran su ga su, to ga sako, ga abin da ya kamata a yi, ga abin da ba za a yi ba, da kuma abin da mu muka sani.
Akwai wani abu da kusan da an san yayi kaurin suna a bangaren masu mutocin sufurin nan, wato shine shan miyagun kwayoyi da kuma gudu na wuce kima. Me kuke yi a halin yanzu na ganin an samu shawo kan wannan matsala?
Eh, gaskiya alhamdulillah wannan a baya can babbar matsala ce, amma alhamdulillah a yanzu da yake akwai jami'ai irin su hukumar yaƙi da sha da fatacin miyagun kwayoyi, wato NDAA, muna da kyakkyawan fahimta da su wani lokaci, duk inda za mu yi abu in mun gayyace su zo don su yi mana magana akan illar shan maganin da ba kan ka'ida ba, sukan zo su yi. To in mun samu irin wannan labarin, ba ma barin su a matsayin mataki na shugabanci, muna ɗaukar labarin a tafi da shi har ƙasa a sanar da kowa. Sannan a ta kowane tashoshin motoci, su waɗannan jami'ai namu da kake gani masu sa kakin nan, to kowane akwai aikinsa, akwai masu lura da shin wannan direban ya sha wani abu ko bai sha ba. Don da ganin alama wanda ya sha, za ga koyi da su ya yi ja, ko zan shi ba cikin nutsuwa ba. In an ga haka, ko motarsa ce ko kuma ta wani ke tuka, za a kwace a ranar dai ba zai tuka ba. To in ka ga direba ya sha ya shaye, ba zan ce maka 100% babu, amma mun samu raguwarsa sosai, kuma ba a sha daga cikin tasha, sai dai mutum ya tafi hanya ya sha. Amma a cikin tasha da za a maka lodi, ana kallonka lokacin da za ka hau mota, ana lura fitanka a tasha, ana gani in ka sha wani abu wani zai sani. kuma mafi yawancin tashoshin mu idan ka duba idan dai kungiyar sufuri ce ta direbobin sufuri ne da kasa ba za ka taba samu inda ake sayar da giya ko ake sayar da irin wayannan abubuwan ba akwai tashoshi na wayansu kamfanoni ko na ba za ga masu sayar da giya a can gefen wani ma ba zai sha ba sai an sha irin abin da suke cewa one for the road amma a national kungiyar national union of road transport workers mun hana irin wannan ba mu yadda da shi ba kuma muna sa ido mu gani to amma abu ne wanda yake ana da yawa watakila wani daga nan zuwa can za a samu wanda ya saba amma alhamdulillah muna sa ido kuma mun zama ci gaba da sa ido kuma muna neman ilimi ga wani masana irin wannan abubuwa suna sanar da mu hatta cin goro yanzu mun san cin goron nutsuwa da cin goron hauka mun ga wata yanta cin goron da ya wuce misali mun san watakila afa wani abu
A nan ne kuma zamu da tsaya a hiran wakilin mu Mustafa Nasir Batsari da Alhaji Adamu Idrisu, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai da suka dauke sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Zagayowar ranar cikon shekaru 7 na mulkin shugaba Isu Muhammadu na daga cikin manyan labaran da suka dauki hankalin jaridun Niger a wannan mako. Jaridar Lancaster na cewa shekaru 7 na mulkin gwamnatin Renaissance ƴan Niger sun ga azaba da mulgunawa har ba iyaka musamman a tsawon shekaru 2 na wa'adin mulkin sa na biyu saboda haka a maimakon ranar farin ciki ranar 2 ga watan Afrilu rana ce ta juyayi ga jama'ar wannan ƙasa inji Lancaster
jaridar Le Courrier ta rawaito cewa kamfanin Joseph Niger da ya shafa shekaru 3 yana haƙar uranium a Niger ya fara fatali da ka'idodin wannan fanni misali akari da yadda kamfanin ke turjewa wani tsarin biyan kudaden biyar da dokar tsorawa kamfanonin haƙar ma'adanai nauyin biya jaridar ta ce wasiƙu da ministan ma'adanai ya aike wa kamfanin na Jovex sun fi a kirga akan maganar wasu kudade sama da miliyan 3,500 na sefa da ya wajaba kamfanin ya biya amma shiru ba amsa abinda ya fara bata ran kungiyar ma'aikatan ma'adanai ta Saint-Famin dake ganin akwai alamar raina a jawalin gwamnatin wannan kasa jaridar Lebanon ta bayyana cewa kamfanin CRCC na kasar China ya kasa kamfanin Bolloré na Faransa a fafatawar cancantar samun kwangilar ayyukan shimfiɗa layin dogon da zai hada biranen Cotonou, Faraku da Doso jaridar ta ce kwarewar da kamfanin CRCC yake gwadawa wajen tafiyar da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin kasa yanzu haka a Najeriya ita ce ta ba wannan kamfani damar samun yarda daga shugaban kasar Benin Patrice Talon wanne ya yi sa'ar shayo kan shugaba Isuhu Muhammadu na Niger bayan da ya ganar da shi cewa ga zahiri ba za a shiga lalube cikin duhu ba in ji Lebanama jaridar Le Canard Amphiri ta ambato wani fitaccen lauya Maître Samuel Dauda yana jinjinawa kotunan Zander da maradi da tawa bayan da suka ba hukumomi rashin gaskiya lokacin da suka hana wa ƴan farar hula gudanar da zanga-zangar 25 ga watan Maris din da ya gabata abinda ke nufin waɗannan kotuna sun ƙara tabbatar wa ƴan ƙasa cewa zaman kansu suke mu cike sharhin da jaridar Le Sahel wacce ta bayyana cewa gwamnatin Niger ta dukufa ga tayar da kasashen duniya daga barci a game da batun samar da hanyoyin da za su ba kungiyar Jason Sahel damar gudanar da ayyukan da za su taimaka a cimma gurin da shugabannin kasashe mambobin kungiyar suka kudurta don tabbatar da tsaro a yankin Sahel sabili kenan da ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakubu ya tantauna da daukacin jakadun kasashen waje a nan Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku masu saurare kuke aika mana
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto gidan local government dan yan Borno ina jajinta muku da ku da ƴan Zamfara Allah ta mulka shi ƴan ta'addanci ƴan arewacin Najeriya Allah shi karya musu kuma shi ruwan Allah shi shidda su dan boko haram ku tsoron Allah makoma ku kota idan da kun ka aikata sai kun gani shi in haira in shirin Allah ka baka samu zaman lafiya.
Assalamu alaikum sayyidin Hassan Murya America. Mai magana Lawli ne kuma dalle karamin hukumar mulki ta gudu ta hasko ta Najeriya. Ina zan sake haza na biyo kusan da wannan sako nawa. Zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Tarin ko shi ne. Na ga ina yin wasu waɗanda an ka kullo da kama su waɗanda aka ce ana tona su da cin hanci da rajawa. Ya babu yadda za a daina cin hanci da rajawa a Najeriya. Saboda waɗanda aka kama can baya babu wanda aka hukunta har yanzu. Sannan su zuwa kotunan ma waɗanda aka hukunta masu laifi da aka haifu ba. Saboda haka ina ganin gwamnatin Najeriya sai sadde alƙalai ta rantsar da su domin su hukunta waɗanda suka aikata da hukuncin baya da kuma yanzu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika. Mai magana sunana Sani Balad da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Shirin da kasa ba kasa ba na Usman Ahmed Kabara. BOA irin namijin ƙoƙarin da Musa Ɗanla da Katsina yake a Najeriya akan guragu. Wannan shiri ne mai muhimmanci mai daraja shirin na kasa ba kasawa ba. Guragun jihar Katsina da guragun arewacin Najeriya yana taimakon su. Wanda kuma da zamu sami irin Musa Ɗanla da Katsina Chief Joke na jihar Katsina. Da gurgu ya samu uba ya samu gata. Ina kira ga gwamnatin Najeriya gwamnatin General Muhammadu Buhari. Ba ta ba da kula ga guragun su ma suna da amfani a ƙasa. Inda suna fitowa zaɓe a suna yin voter card kuma ana yin zaɓe. Amma a ce gwamnatin Najeriya gwamnoninmu sanatocinmu ba su da kishi sai alkali ya ringa kishin guragu a Najeriya wannan abin kunya ne wallahi. Ina jin hankali da 'yan siyasarmu na Najeriya wallahi a nan kun faɗo kun yi filin wallahi akan ba ku tausaya na kasarsu. A ce yanzu a ƙasar nan gurgu ba shi da gwamnati ba ta ɗauki ɗawainiyarsa ba. Shin su shan su makarantarsu ba wa 'ya'yansu ilimi. Yanzu a ce Musa Ɗanla da Katsina ya bugi ƙirji duk ƙasar nan ba wanda yake kishin guragu irinsa.
To madalla saƙonninku kenan masu sauraron mu sai a ci gaba da aiko mana. To yanzu lokaci ya kai kuma da za mu kawo labarai amma wannan karin a taƙaice.
China ta ƙara kuɗin fito da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga Amurka da suka hada da naman alade, kayan marmari da wasu kayayyaki da aka kiyasta kuɗin su kan dala miliyan 300,000. Ƙarin kuɗin harajin wanda ya fara aiki nan take daga jiya Litinin a daren Lahadi hukumomin na China suka ba da sanarwar ɗaukar matakin. Wannan kuwa zaman martani ne kan ƙarin kuɗi da Amurka ta yi kan ƙarafa da dalma waɗanda ya fi shiri da ya fara aiki daga ranar 23 ga watan Maris. Ramuwar gayya tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗar ta fuskar kasuwanci tsakanin hukumomin ƙasashen biyu ke ƙara tsanani. A halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wato maki sama da 500 sakamakon wato fargaba da 'yan kasuwa suka yi game da wannan cacar baki ta fuskar kasuwanci tsakanin Amurka da kuma China, hade da kuma yadda shugaban Amurkan ya sa wani kamfani da ke wato hada-hadarsa a yanar gizo da ake kira Amazon a gaba. Wataƙila wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kai ziyara ƙasashen Myanmar da Bangladesh cikin watan nan domin gane makansu hali da dubban musulmi 'yan ƙabilar Rohingya suke ciki waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin Myanmar suka ɗauka. Yanzu dai muna shirin sharuɗa da ƙa'idoji, in ji shugaban kwamitin na wannan wata shugabancin kwamitin na karba-karba jakadan ƙasar Peru Gustavo Meza Quadra ya gaya wa manema labarai jiya Litinin. Za a haska fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta ƙungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron ƙoli da ƙasashe da suke yankin Baltic a fadar White House yau Talata. Kamar yadda bayanai daga fadar ta White House suke nunawa, shugaba Trump tare da shugaba Kersti Kaljulaid na ƙasar Estonia da shugaba Raimonds Vejonis na ƙasar Latvia da shugaba Dalia Gebustikaina ta Lithuania sun kimtsa domin gudanar da wannan shawarwari. Hakanan kuma za su yi magana ne kan wato harkokin ƙarfafa tsaro, cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin Amurka da waɗannan ƙasashe ƙawayenta da ke ƙungiyar tsaro ta NATO.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai can da la'asarin za a ji wasu abokan aikin mu dauki da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma wato Sahabu Ali kenan da kuma wanda ya shirya bada umurni Malam Sidi da injiniyan mu ta wannan hantsi Malama Zainab. Baba Yakuma Kirini ke sallama, a huta lafiya.